Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki, muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa, sai kuma shirin da dan gari, shirin haɗin gwiwa na muryar Amurka da tashoshin radio a ƙasashen Afirka. Kafin nan, ga halin da duniyar ke ciki.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Baba Yakub Makiri. Wani alƙalin kotun tarayya ya bayo wa ma'aikatar shari'ar Amurka wa'adin mako guda da ta gyara wata takardar shaida da aka yi amfani da ita wajen tabbatar da bincike da aka gudanar a gidan tsohon shugaban Amurka Donald Trump a jihar Florida kwanan nan kafin bayyana sauran takardun ga jama'a. Wasu gungun kafafen yaɗa labarai na neman takardar bayan binciken da ba taɓa ganin irinsa ba da aka gudanar a wani ɓangare na binciken gwamnatin tarayya kan yadda Trump ke tafiyar da wasu bayanan sirri da ya kai a Mar-a-Lago. Sammacin da kotun ta bayar da aka yi amfani da shi wajen binciken gidan Trump a makon da ya gabata ya kasance a buɗe, wanda ke nuna cewa Trump na fuskantar binciken yiwuwar aikata laifuka da suka hada da hana yin adalci da kuma yiwuwar keta dokar leken asiri. Dokar dai ta haramta samu da kuma fitar da bayanan tsaron ƙasa da za a iya amfani da su wajen cutar da Amurka da kuma amfanar da abokan gaba. Ficewar 'yan Hong Kong a cikin watanni 12 da suka gabata na ƙara nuna fargaban cewa matsayin tsibirin da ke zama cibiyar hada-hadar kuɗi ta duniya na iya fuskantar hadari. Fiye da mazauna birnin 113,000 sun bar yankin a cikin shekara guda da ta gabata, wanda ke nuna raguwar kashi 1.6 cikin 100 na yawan al'ummar yankin. Wannan dai shine raguwar yawan jama'a mafi girma a tarihin Hong Kong tun bayan kafuwar yankin shekaru 60 da suka gabata. Wannan ficewa da aka yi a cikin shekarar da ta gabata ya samo asali ne daga tsauraran manufofin Hong Kong na COVID-19 da tashe-tashen hankulan siyasa, kamar yadda ƙwararrun China da dama suka shaidawa muryar Amurka. A wani lokaci yayin barkewar cutar, Hong Kong ta buƙaci gidajen hotel su killace matafiya tsawon kwanaki 21. A makon da ya gabata, Hong Kong ta rage lokacin killacewar da ake bukata zuwa kwanaki 3 daga mako 3. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wasu mahara sun kai hari a wani otel da ke Mogadishu, babban birnin Somalia, a jiya Juma'a, inda suka tada bama-bamai tare da bude wuta. Shaidu sun shaidawa sashen Somalia na muryar Amurka cewa sun ji karin fashewar wasu abubuwa guda 2-3 a otel din Hayat da ke mahadar KM4 da yammacin jiya Juma'a. Rahotannin farko sun ce maharan sun kai harin ne da motar kunar bakin wake kafin 'yan bandiga suka shiga otel. Wani jami'in dan sanda ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na Reuters cewa wata mota da aka dana bama-bamai ta tashi a kusa da otel din, daya kuma ya fada a kofar otel. Wani ga nau'i ya ce an yi musayar bindigogi a cikin hotel, inda jami'an tsaro ke kokarin fatattakar maharan. Kakakin 'yan sandan Somalia Abdi Fatah Adan Hassan ya ce yanzu rundunar 'yan sanda na fafatawa da 'yan bindigar, a cewar kamfanin dillancin labaran Faransa. A ƙarshe, shugabannin kasashen China da Rasha, Xi Jinping da Vladimir Putin, za su halarci taron kolin kungiyar kasashe G20 mafiya karfin tattalin arziki a duniya da za a yi a watan Nuwamba a tsibirin Bali, inji wanda ya dade yana ba shugaban Indonesia shawara. Andy Wijajanto, tsohon sakataren majalisar ministocin kasar kuma mai baiwa shugaba Joko Widodo shawara ba hukumanci ba, wanda aka fi sani da Jokowi, ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na Reuters cewa shugabannin biyu za su halarci taron. A ranar Alhamis, Widodo ya gaya wa kafar labarai ta Bloomberg News cewa shugabannin biyu sun ba da tabbacin su. Jami'an fadar shugaban kasar Indonesia ba su amsa bukatar tabbatar da rahoton ba. Ma'aikatar harkokin wajen kasar China ba ta amsa bukatar kamfanin dillancin labaran Reuters ba na neman jin ta bakinta. Wani mai magana da yawun fadar Kremlin ya ki yin tsokaci ga Bloomberg, amma wani jami'i da ke da masaniya ga lamarin ya shaida wa kamfanin dillancin labaran cewa Putin ya shirya halartar taron.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwayi al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke dauka na shawo kan lamarin.
Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro. A cikin shirin namu na yau, zamu duba yadda gidauniyar Kulfin Foundation ta gudanar da wani gaggarumin taron neman zaman lafiya a shiyar Arewa maso gabashin Najeriya mai fama da rikice-rikicen 'yan ta'adda na Boko Haram. Tomadalla. An dai gudanar da taron ne a birnin Maiduguri, fadar gwamnatin jihar Borno, kuma shugabar gidauniyar ta Kulfin Foundation, ambasada Umi Kulfin Muhammad, ta mana bayanin manufar shi wannan taro.
Manufar shirya taron shi ne, yadda kuka gani dai mutanen da kallon mutanen da muka kawo nan, yadda za su taka rawa domin ganin an samu canji sosai na zaman lafiya a Arewa maso gabas da kuma Najeriya ma gabaki daya. So shi yasa muka gayyato kamar su Sheikh Ahmad Gumi, Sheikh Mahmud Mustafa da kuma ga gwamnati da sauransu dai. Kasana. So banda wa'annan kuma muna son mu fara aiwatar da wannan yadda ake cewa daga jijiya, idan kana son kai abu ba wai daga saman ice ba, daga jijiyan zaka soma shi. So daga jijiyan ne, from the grassroots muke soma, muka yi kokari. So through engaging in mutanen community. So shine yanzu ga sunan duka sun zozo ko bayan any fadani attending da sauransu, kuma akwai community leaders anan din gabaki daya da sauransu dai, domin wanzar da zaman lafiya ne muke.
Professor Ibrahim Umara Gudun Bali kwararre ne akan dangantakar kasa da kasa, mulki da kuma sha'anin tsaro daga Jami'ar Maiduguri, na daya daga cikin wadanda suka gabatar da kasidu.
To mun yi magana ne akan yanda za samu zaman lafiya, dan kuma mun yi magana ne ta vertical and horizontal, kashi biyu. Kashi daya wato a gefen bangaren yanda makamai ya yawata a kasuwannin duniya, dan da kuma yanda wasu mutane ake amfani su a cikin kasashen mu suka bambanci a tsakanin mu, matasan mu su yi amfani da makamai suka mana rashin zaman lafiya. A mataki na biyu kuma muna so yanda za a yi bunkasa ilimi da sana'i da kuma kawo zaman lafiya musamman a Borno, yanda mutanen mu ana mayar da su inda suke, su je su zauna inda ya kamata, su yi noma, su samu da gurin kai. Dai kuma wayannan abubuwan zai sa insha Allah mutane a tsakanin su za su zauna a kamar kungiyance, su fahimta juna, su faɗakar da juna muhimmanci ma a kan zaman lafiya. To wayannan abubuwa shi ne abubuwan da muke fada. Muna da tarihin wajen shekara 3000 da wani abu, kuma Islama ta zo mata nan gudun ne a Najeriya. Kuma me ya faru da wayancan mutanen da suka samu mutane sun zauna zaman lafiya duk da bambance-bambance, kuma yanda yau da gobe a fasalin siyasa an zo an mayar da su kamar ba komai ba, wanda sabonin na sun zo kuma ba za su iya su ji angwani su yi abin da ya kamata ba, wanda ya sa mutane sun rasa abin da ya kamata su samu, sai zuciya ya hau, zuciya kuma ga makamai sai abin ya fita a hannu.
Babban malamin addinin musulunci nan da ke birnin Kaduna, Sheikh Dr. Ahmad Gumi, ɗaya ne daga cikin manyan malaman addinin musulunci da suka halarci taron.
Da abubuwan da jami'an tsaro suka bayyana a nan, da kuma chairman na occasion da wakilin Shehu Barlo ya yi bayani mai kyau, da kuma shi wanda ya yi kasida Professor Ibrahim, to duk kowa ya faɗi albarkacin bakin shi, kuma ya kawo fa'ida cikin abin da ya faɗa, wanda za a iya ɗauka a aiwatar da shi a wannan ƙasa. Cewa fa hanyar lalama da lallashi fa ita ce hanya wadda ta fi, amma ba a ce ba a amfani da ƙarfi ba. Akwai wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda aka rawaito annabi yake cewa Allah yake inna Allaha rafiqun yuhibbu ar-rifq wa yughti bil-rifqi ma la yati ala aswa Allah mai son lalama ne da tausayi kuma sai ya baka ta hanyar lalama da tausayi abinda zai baka ba ta hanyar dunya saboda ga imanin mutanen nan da lalama da wannan to insha Allah za a samu mafita daga cikin wannan abu wannan conference din kamar yadda bayani ya zo na zo ne musamman wannan kasa kuma ban taba zuwa mai duk ba sai wannan karo na zo domin naga yana da muhimmanci kwarai to amma kaman sauran conference da nake ta zuwa ba nan kadai ba Kaduna mun yi abu matsalar shi ne kaman yanda ake cewa ana yi ma wanda ya riga ya tuba wa'azi misali ne liman ya juyo sallan asuba bayan kare sallan asuba sai yinga cewa masu sallan asuba kun ga wannan sallan da muka yi tana da muhimmanci fa kun ga zuwa sallah to ai su riga sun zo sun sani ko limami a church lallahi haji ya ce to fa kun ga zuwa church lahadi to ai wanda kake gaya su riga sun zo wato preaching to the converted abinda muke yi su yaran nan da muke so su ji wannan magana su ya kamata in ka tarawa su yaran in daji za mu same su mu je mu shiga mu same su ai musu magana ai musu wa'azi sannan kuma nabi su ji shine shugabannin su shugabannin in ka kira su sai su turo wakilai shugaban da ya kamata ya ji wannan magana wanda yake zai kawo zaman lafiya ba wani meeting da wani shugaba zai yi a irin wannan zamani kamar inda zai ji a gaya mai yaya zaman lafiya zai auku amma su ha'a ba sa ba shi muhimmanci sannan ko mun shiga dajin mun fito kafin ka same su kai magana da su wai su saurare ka ma zaka samu ba wanda zai saurare ka ashe kenan shugaban da ke sama da su kuma mayakan da ke daji su ne ya kamata irin wannan conference din ya fitar da mutane kusan wani abu duk mutumin da ka zo mishi ka ce na zo maka ne da aminci ina so in ji kukanka saboda ka biya ginin da ake an ce mun bi ta hanyar cewa muna so mu shiga mu ji su za su ba mu wuri amma in mun tsaya muna cewa kawai wayannan lalatattu mutane ne wayannan shinannu mutane ne wayannan kaza suna ji bai da zai saurare ka amma an kace eh mun ji an zalunce ku amma me kukan ku me kuke so to sai ka zauna in ma abun hankali ne sai kai ka sa musu hankali a cikin tafiyar su akwai wani shahararren dan ta'adda da muka shiga wurin shi ko da muka shiga ma suna shan yaran shi muka zo aka zauna muka ce sai an kince ma ku jira suna kusa da ni wani yana cewa kana girmama wallahi ba kirma ma su yake ba in baka kirma ma mutum ba to ba zai ji magana ka ba ba wanda za ka yi ma wa'azi kana zakin shi kuma take ne wa'azin ka babu shi amma in ka kirma ma mutum ka nuna mishi ma mutum ne ka nuna ma yana da haƙƙi to zai za ka ji ya saurare ka muka mishi wa'azi muna barin wurin nan sai ya bada doka inda yake ya ce ba shan kwaya ya ba kwaya kuma ya ce a kawo malamai kuma yanzu ina gaya muku dukkan mutanen da yake kidnapping dukkan su ya sallame su ya ce ya sake su ya ji wa'azi ya bari saboda haka ku bari mu shiga cikin su amma mu zo mu je da salama mu je da zaman lafiya mu je da jin koke-koken su sannan kuma in an fito daji abinda ya fi wuya akan shiga daji shine ka ce kana so ka ga shugabanni da hannun mulkin hannun su ka ce kana so ka gansu ba su da lokaci suna da lokacin komai su je bukin aure su je bukin wannan su je wannan amma ba su da lokacin a zauna a nuna musu hanyar da za a samu lafiya a cikin kasar nan ba su da wannan lokaci kuma ina son gaya muku ba wannan conference ba duk wani conference na je wani lokaci ma an kalle ya ce wani conference sai ka ce gwamna wani bai zo ba minista wani bai zo ba sai na ce na ji daɗi da basu zo ba domin rashin zuwan su ma zai bani lokaci da sararin in faɗi abinda ya kamata a faɗa domin da sun zo wannan magana lokaci sai ka ji kunyar su za ka faɗa ba kun fahimta kuma haka matsalar mu shugabanni ne shi yasa nake fata mu samu shugabanni masu kunne masu saurare wanda za su ji kukan talaka wanda za su ji kukan wanda aka danne in akwai shugabanni masu jin kukan mutane na gode kwarai da gaske da wannan karamci da na samu wannan kasa. Allah ya saka muku alheri kuma Allah ya dawo mana da zaman lafiya wannan kasa. Kuma na yi murna da mutanen da na haɗu da su wanda nima daga nesa nake jin su, kuma muna fata Allah ya dawo mana da lafiya zaman lafiya wannan kasa kuma ya haɗa kanmu gaba daya. Thank you very much.
Let's appreciate the wonderful leadership once again. I'm just going to inform that I should hand over the next one.
To ko mai ambassada Umma Kulthum za ta ce akan wannan jawabi na Dr. Ahmad Gumi?
Mutanen ciki haka ne, daidai ne maganan da yayi, kuma mutanen cikin garin ma akwai muhimmancin su ma a yi musu haka. Saboda kamar yadda shi Professor Isa Husaini Marti ya yake bayani dazu cewan waɗanda suka dawo cikin gari, waɗanda suka repentance kenan, so akwai problem da ake samu ne da mutanen community. Akwai wanda yayi magana anan cikin mutanen jama'an da suka zo din, mutane ke kan nuna kyamata da sauransu, so shine matsalolin da sauransu. In ba ja mutanen cikin garin ba akwai matsala sosai, domin aka ce za a gama, za a iya an tuba, an yafe ma kowa, waye da sauransu. Mutanen garin basu karbe su hannu bibbiyu ba, sun nuna basu yadda ba da basu amince ba, to akwai matsala babba kenan, an yi ba a yi ba.
Shugaban kungiyar Kristoci ta Najeriya wato Kan na jihar Borno, Bishop Naga Muhammad, na mai ra'ayin cewar akwai bukatar zama tare cikin fahimtar juna.
Wannan taro tana da matukar muhimmanci, wato abu ne wanda yana jawo hankalin jama'a, mu zanna tare, mu fahimci juna tare, kuma mu yi tafiya tare. Bayan nan kuma su waɗanda sun samu kansu a cikin wannan tarzoma ko ta'addanci da ake ciki, ya kamata a fahimce su. Waɗanda suka nuna halin tuba a karɓe su, a zauna da su, a yi tafiya kuma tare.
To kamar ana maganan yadda su mutanen ma da suka tuban za a sake mai da su cikin al'umma, ana ganin kamar wata matsala ne ita ma mai zaman kanta, ya za a iya magance ta?
Matsala mu muka ɗauke ta matsala, gun Allah ba matsala ba ne. Jarabta dai Allah ya jarabce mu da shi, ya kamata mu ma mu fahimce su, ma su fahimce mu, muna iya mu zanna tare, ba tare da gani yadda ake gani cewa in sun shiga za su ƙara yin wani barna ba. Mutum da ya ce ya tuba, ya Allah ya yarda ya tuba, mu ma sai mu karɓa a kan hakika sun tuba.
Masu sauraro duka-duka, da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu, kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. Solomon Abbo shine wanda ya daidaita mana sauti a madadin sashen Hausa na muryar Amurka. Hassan Maina kaina ke sallama da ku, mu kasance lafiya.
To gaida Malam Hassan, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Masu sauraron mu, sai mu ce muku assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. Barkamu da warhaka da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci a cikin wani sabon shirin da dangari wanda sashen Hausa da muryar Amurka tare da gidajen radio ka da ke kawance da shi ke gabatar muku a kowane mako. A wannan makon gidan radio Niyya FM birnin Kwanni ne wanda ya kai ziyara a garin Cerasa Mangu dake cikin da'irar birnin Kwanni a cikin jihar Tawa Jamhuriyar Nijar. Muka leka domin samu muku tarihin garin, wanda ni Haruna Mamman Bako ne ke tafi da hakimin wannan garin na Cerasa Mangu, kuma na soma da tambaye shi sunan shi kamin shi muna bayanin tarihin wannan garin.
Ni ne Alhaji Abdu Kaka Ubandawakin Cerasa Mangu.
Ranka dade shin wannan gari na Cerasa Mangu yau yalla wata kila a ce ana iya akwatanta, in ma ba a da kisashi tabbatacce yalla ya kai kamar shekara nawa da girkawa misali.
Wannan garin namu na Cerasa sai mu ce a halin yanzu dake wanga lokacin, sai mu ce tun lokacin ana yaƙe-yaƙe dai ne garin.
Irin yaƙe-yaƙe na dauri.
Na dauri a lokacin garin aka kawo shi.
To ya ne an kai an kawo garin?
To a lokacin da an kai kawo garin, a lokacin akwai wani mahalbi ana ce mishi Dogo, shine da yazo akwai wata tsakuwa nan a tarihi nan a cikin garin yamma gari da nan bakin gidaje nan yamma gari, anan ya aje sansanin shi yana halibi a wannan lokacin mu abinda aka ga mun aka ce a wannan lokacin ne aka kawo garin amma garin ba ana tsaya ba yayi zama wuri kamar kashi ko uku ne
wuri
to ga na uku ne kuma aka samu garin ya tsayu anan
wuraren da garin ya zama nesa ne ko kuma ana kimanta su a ce wuri kaza na
to babu nisa tunda nan akwai nan wannan wurin da ake ce mada a hogara shi a wannan lokacin an ce mana garin ya zama nan bayan nan kuma na sai a ce wanga wurin da ka gani inda kaka cari ran anan kuma wannan riran da adda tarihi ba irin shi nan dai anan cikin Niger ni dai ga nan sani din ba nan wurin ba to nan ma garin ya zama nan wannan wurin tunda kusan dushi ne wanda kuma ga wani rere a karkashin gare shi
sai kuma nan inda shi ke yanzu
yanzu nan ne Allah ya kawo garin daga shi sannu har garin ya bunkasa
nan inda garin shi ke yanzu yalla ana iya sa mai yalla shekara nawa misali
to anan yanzu Allah na misali sai mu ce mu a sanin wayan mu sai a ce garin yanzu ya kai shekara ko a ce ya kai shekara 400 da kawashi
to me yasa ake ce mai cera samangu
to sunan da aka ce mishi cera samangu shine ya duku tarihi daga sunan kamar a ce aljannu shine yake ce mai cera samangu inda ita mangon mace ce shi wannan wanda na ga maka dogon a wannan makwabtan namu anan ne sam aka gama shi da ita da shi bai da dangantaka da su wadanga din amma saboda hitina ta yi yasa sai suka samu suka aura mu wannan mata
kamar akwai rashin zaman lafiya tsakanin su amma saboda a zamna lafiya sai an kai mai mata
lalle akwai rashin zaman lafiya tunda mu da abinda mun ka sani duka nan wanga garin makwabtan mu sun yi iko har bisa malbaza duka iko sun yi amma mu a tarihi ba su taba ikon ba to wannan abin ya gagare su nan ta baye su mai da ta karkashin su shi mun ka sani
to yanzu kamar yalla an kai yin hakimi nawa misali a kasashe nan cikin wannan gari
yanzu alal misali yanzu an kai kamar hakimi ina ji suna kai 9 zuwa ko 10 sha wani abu tunda ni ban yi lissafin su ba amma dai suna kai tsakanin 9 zuwa 10 sha wani abu
kai kankan yanzu ka kai shekara nawa bisa karaka
yanzu abin da gare ni ina da shekara 10 da wata 6 ba kwana 2
to garin da tsira samangu yalla wata kila shina da wani abu wanda za a ce wata martaba gare wanda ko ina na in an zaga yalla cikin wannan kasa ko cikin duniya wannan abin in ba nan tsira samangu ba da duniya ba ya samu ne shina da wannan martaba
abinda muka ji a tarihi abinda aka wadi lalle akwai martaba tunda mu ya martaba lokacin da ake yaki wannan dushen da wanga dushen duka gamiya suke yana yaki
duwatsun dishe su
sai su gami lalle haka aka tabbata mana gamiya suke a wannan lokacin tunda su masu wannan martaba su suna da su kuma a yaki su wadanga masu wannan garin su ake sa gaba tare da kakakin nan nan kwanne idan za ta taya su ake tura gaba
ana so a yi galaba
a wannan lokaci
to dauko muna bayani cikin martabobin garin na shi wannan rere da an ka ce ga rere isa duci amma babu wanda da izinin shi debo shi kawo shi gida dai
to shi wannan reren sai a ce wani ikon Allah ne tunda ni dai na zaga wuri a cikin Niger ma har kasashen waje na je Mali amma ban taba ganin rere karkashin duci ba yan ba wanga ba kuma shi martaba shi wannan riran lalle ba a ci abai da martaba akwai martaba gare tunda akwai aljannu a karkashin shi ko saman shi ake cewa shi wannan riran tunda a lokacin abinda mun ka sani ba kai hawan riran nan kai kirari baka samu wata matsala ba amma yanzu ne abun
yanzu ana
iya yanzu ko tana yi mu dai yanzu da yan gari
kun nan fa sun ce suna hawa bisa hanyar ruwa
yanzu ma haka ruwa su zo su fitora kada da su gare shi
to amma dai bowa gida ita har yanzu ba fara ba
to har yanzu dai ba fara ba ni dai a nan sani dai ni dai ban san ba in dai akwai wani wanda ya jaraba Allah ya gani ko abin ya zama haka nan ni dai a nan sani dai babu wanda ya taba debo shi
to shi wannan rere an ce idan aka debo shi ana iya hada cikin wata matsala wace irin matsala ce
to ni ban san ba ko wace irin matsala ce amma kware tana da tashi a da yanzu a can shekarun ba lalle haka mun ka ji ana gani
kuma tsoron haka ya sa ba a debowa balle yanzu a san martaba har yanzu akwai ta kuma
yanzu kai babu wanda ke iya sijara ba tunda ana jin tsoron wannan abin
to ana iya shi ran kuna samu yalla ko wasu dan su da katsakwa kasashen waje don dai gani ne a zaka diba
shi kuma zakwa hatura ma suna zuwa wurin su je su yan hotuna su koma.
To yanzu in an ka tabka ruwa misali yalla ruwa ba su wuce da reran to an daga shi karkashin duci ne
wannan reran ne an kai ruwa wani iko Allah ne yanzu an kai ruwa yau an kai ruwa an ka je za ga nan wannan reran yana turo ko kuma ba ruwa ba su shi kai ba su shi kashi ma wannan reran ruwa ba su shi kashi
ko an yi ruwa bai shi kai
ko an yi ruwa bai shi kiya sai dai washi wannan wurin ko an yi ruwa bai shi kiya
muna ai musan yalla wannan gari na ku akwai wata matsala wadda an gare shi wadda yake son nan da nan hukumomi su a gizo ai maza maza a taimaka muku game da wannan matsala.
To muna da matsala sai mu ce tunda ai shi gari ba cha ba matsala tunda akwai wuraren da ruwan mu na yanzu wadannan muke sha har wani yuni muna son mu samu furaje kuma wanda eh murzaje
saboda
mutane su samu ruwa tsarkakaki na sha.
Game da wannan matsalar tarwa da cerasa mango ke fama da ita wadda hakimin garin ya yi mana bayani na tuntubi malam Abdul Muhammadu magajin garin birnin Kwanni wanda a karkashin hurumin sana wannan garin yake a karkashin da'irar birnin Kwanni domin jin shi hasa yi a magance ma wadannan jama'a wannan matsala.
Kuragode lokacin Haruna mun bako da kabbani wannan dama na in yi wa bayani bisa ga matsalar gata ruwa da akwai cirasa mangu. To wannan matsala mun san da ita kuma tunda mun ka zaka mun dauri niyya insha Allah ba cikin bata lokaci ba zamu daidaita wannan matsala tunda sun san da cirasa gune akwai wannan mini addiction do potable babba to bata da girman da za ta gama garin biyu me mun samu cikin program divisions za a yi ma cirasa gune babba mini addiction do potable wanda za ta gama cirasa din biyu yanzu haka an yi diyawo din an ba da kudin wannan aiki yanzu jiran ne ake dan kwangila yazo ya wannan aiki za a hada wannan garuruwa biyu don ka da cirasa gune da cirasa mangu za a hada su sai wannan mini addiction do potable ta hada Lagos village kuma ita wancan in mun sai mu debe wannan mini addiction do potable wanda a gare mu wannan dan karamin shaton
wancan bowl
da an karami wanda akwai cirasa gune sai muna dibe da hannun zalama wani gari inda muke son mu kai shi mai zan tabbatar mutanen cirasa insha Allah cikin yan kwanakin ga wannan matsalar ruwa zai zama tarihi gare su kuma zamu kula insha Allah.
Masu sauraron mu anan muka zo karshen wannan shirin na da dan gari wanda ni Haruna Mamman Bako na shirya na gabatar daga nan gidan rediyon Niyya FM dake birnin Kwanni Shanguriyar Nijar. Kasancewa shirin na zuwa ne a karkashin haɗin gwiwa tsakanin sashen Hausa na muryar Amurka da gidajen radio ka daban-daban kuma daga nan sai in ci muku sai kuma wani shikon idan fa Allah ya so.
To madalla wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe za ku iya zuwa shafukanmu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri da kuma matasa a duniyar gizo na Shamsiya Hamza Ibrahim. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da hada shiri da bada umarni, alheri ke muku, fata alheri ku wani lafiya, mu kuma kwana lafiya da alheri.